This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Niyya da Dalol da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Dummai Ali ce tare da Sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki, muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labarin duniya kamar kowace rana Alhamis, za mu gabatar da rigakafi tambarin lafiya. Haka kuma akwai sharhi ko kuma rahotannin da wasu jaridun kasar Ghana suka mai da hankali a kai, sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuma sauraronmu kuka bayyana.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A Faransa, mai gabatar da kara a birnin Paris ya faɗa jiya Laraba cewa babu tabbas ko an kashe madugun da ya kitsa hare-haren ta'addancin da aka kai kan birnin a makon jiya, bayan da 'yan sanda suka kai su mamaye a wani ɗaki da ke a jerin wasu gidaje a daren jiya a wani ƙauye da ba shi da nisa da babban birnin ƙasar. 'Yan sanda sun kutsa cikin ginin da ke ƙauyen Saint-Denis, suka kama mutane takwas, amma wanda aka je nemansa Abdulhamid Aboud, mai shekarun haihuwa 27, ɗan Belgium wadda asalinsa daga ƙasar Morocco yake, ba a cikinsu. Dama can an ji Abdulhamid yana cika baki cikin watanni da suka wuce cewa hukumomi ba za su iya kama shi ba. Hukumomin leƙen asiri a ƙasashen yammacin duniya suna farautarsa na tsawon watanni, amma sun kasa kama shi. Yana yi wa hukumomin ba'a cewa yana balaguronsa gaba gadi tsakanin Turai da Siriya ba tare da an gan shi ba, balle ma su kama shi.
Ƙungiyar ISIS ta gabatar da hoton abin da ta yi ikirarin cewa shi ne bam ɗin da ya kakkaɓo jirgin saman fasinja na ƙasar Rasha a sararin samaniyar Masar a watan jiya. Ta ce ta auna jirgin ne saboda farmakin da Rasha take kaiwa da jiragen yaƙi a Siriya. Hoton da ƙungiyar ta wallafa a dandalin wata mujallar ta Turanci a yanar gizo da ake kira da Big ya nuna hoton gwangon lemu mai ruwan zinari da ƙungiyar ta ce a ciki aka ɗura sinadarin da suka tarwatsa jirgin sama samfurin Metrojet ya halaka dukkan fasinjoji da suka cikinsa mai tanda 24. A halin da ake ciki kuma, shugabannin Rasha Vladimir Putin da takwaron aikinsa na Masar Abdul Fattah el-Sisi jiya Laraba suka amince a kan wasu sabbin matakan tsaro da ba a bayyana ba domin kare jiragen sama a zaman matakin farko na sake maido da zirga-zirgar jiragen sama tsakanin ƙasashen biyu.
Yau Alhamis ne ake sa ran Majalisar Wakilai ta Amurka za ta kada ƙuri'a kan ƙuduri da 'yan Republican masu rinjaye a majalisar suka gabatar da nufin taka shirin gwamnatin Obama birki na ba da mafaka ga 'yan gudun hijira daga Siriya da Iraki a nan Amurka. Shi dai Obama yana barazana zai hau kujerar naƙi. Jiya Laraba, sabon kakakin Majalisar Wakilan Amurkan Paul Ryan ya yi magana a zauren majalisar dangane da harin 'yan ta'adda suka kai a birnin Paris ranar Juma'a da ta gabata. Kakaki Ryan ya ce hare-haren suna tunin cewa da akwai mugaye cikin al'umma, kuma ba za a kau da kai ko a ce an dabaibaye su ba tilas a ga bayanta. Ya ce Amurkawa sun damu tun bayan da aka kai hari a Faransa, saboda haka suka nemi tabbaci cewa Amurka tana ɗaukan dukkan matakai da suka wajaba da tantance masu neman mafaka daga tarzomar da ake a Siriya da kuma Iraki. Tuni dai ƙudurin yake fuskantar adawa daga wakilan 'yan jam'iyyar Democrat, har aka ce shugabarsu Nancy Pelosi ta fito tana bayyana matuƙar adawa da kan ƙudurin na 'yan Republican.
To, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC muke gabatar muku da waɗannan labaran. A wani rahoto da hukumar makamashin atom ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar, ta ce Iran ta fara rage ayyukan nukiliyar ta waɗanda za ta iya karkata su wajen ƙera makaman nukiliya, kamar yadda yarjejeniyar da ƙasar ta kulla da manyan ƙasashen duniya ta tanada. Duk da haka, jami'an diplomasiya waɗanda suka san abin da rahoton ya ƙunsa sun yi gargaɗin cewa Iran ta adana dubban na'urorin tace sinadaran uranium waɗanda za ta iya sake girke su wajen ayyukan sarrafa makaman nukiliya. Wasu sassan rahoton da hukumar ta miƙawa Majalisar Ɗinkin Duniya da aka rarraba jiya Laraba ya nuna cewa a babbar masana'antar nuclear Iran akwai na'urori waɗanda ake kira centrifuge da turanci 11,308, amma zuwa wannan mako an janye fiye da 3,000 ƙasa da na'urorin da suke ciki a lokacin da wannan yarjejeniya ta fara aiki a ranar 18 ga watan jiya.
Shugaban yankin Falasɗinu Mahmud Abbas a karon farko ya faɗa wa duniya cewa ya yi watsi da ta yin ƙirƙiro da ƙasar Falasɗinu kafaɗa da Isra'ila a shekara ta 2008, shirin da kusan ya ba shi illahirin muhallan da Falasɗinu take buƙata domin kafa ƙasarta. Ta yin da tsohon firaministan Isra'ila Ehud Olmert ya haɗa da kusan janyewar Isra'ila baki ɗaya daga yammacin kogin Jordan da kuma wuri da ya haɗa yankin da zirin Gaza. Amma tsohuwar birnin Kudus inda masallacin Al-Aqsa yake mai muhimmanci ga musulmi da kuma Yahudawa zai kasance ƙarƙashin kulawar hukumomin ƙasa da ƙasa. A wani hira da ya yi da tashar talabijin ta Isra'ila Channel 10, Abbas ya ce ya ƙi amince da tayin saboda ba a ba shi damar ya yi nazari kan taswirar da ta ƙunshi abin da shugaban na Isra'ila ya amince zai bayar ba.
Labaran duniya kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan za mu gabatar da rigakafi tambarin lafiya, shirin da ke faɗakar da iyaye muhimmancin yi wa yara allurar rigakafin cututtuka. To amma a fara shakatawa da wannan waka tukunna.
Duka haukan mai hauka cikin wuta ba zai iya tsufawa haka. Yabo in yaran tse asada ba za ta yi aiki wa haka. Gaskiya dokin karfe kowa ya hau ba zai yi nadama wa haka. Duk karfin mulkin mutum kuce da shi bai na Allah wa haka. Ku bar agola da tinkaho ya tabbata ba za ya ci gado ba haka. Shugaba in mugu ne ni gare ba zan yi biyayya wa haka. Ina da tunani na da hankali ba zan shiga tarko ba haka. Ko kura ta rame karnuka ba sama ta raini wa haka. Gari in ba jama'a sarakuna ba sa iya mulki wa haka. Kashin gwiwar kura karnuka ba sa iya wawa wa haka. Ku gayawa mai gammo duniya ba zai iya ɗaukawa haka. Maiki in yayi diya cikin wurin ba za ka ga shirwa ba haka. Ga ungul za ta kitso kuma kanta banga da gashi ba haka. Duk na cin kurma wurin fada ba zai tare zaki ba haka. Muna furci dodo mai yi ba za ya ci riba ba haka. Mai ya haɗa bari da gada idan ba sharri ba haka. Me ya samu jiya rana to ba za ta yi yawo ba haka. Mutum yan wawa ne zauren can gaba zai gane ba haka. Me ya sa wai duniya san musan ba za ta yi tabbas ba haka. Ku sanarwa mai sirfe ba za ta iya sassafa dutse ba haka. Aikin guguwa ta daukara da karma ni ce gaba haka. Dan ba ta shiga rungu ba ta cici kusa dan mandawa ba haka. Iyaye ina da uba na takama ba zan yi gadara ba haka. Abogan a hannun kuka hakan nake gani bai dacewa haka. A kun san dan Hausa ba za ya yi kama da bagwarewa haka.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da za mu gabatar da rigakafi tambarin lafiya. Barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shiri na rigakafi tambarin lafiya. Jummai Ali ke farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin faɗakar da iyaye muhimmancin suna kai ƴaƴansu ana yi musu allurar rigakafin cututtuka. Nasiru Yakubu birnin Yaro da bayanin tanadin da shi da sauran wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili a yau.
Bayan samun nasarori da aka yi wajen cimma yara fiye da kashi 90% wajen aiwatar da rigakafin cutar shan inna a ƙaramar hukumar Zaria da ke jihar Kaduna, ana sa ran cimma kaiwa ga yara sama da 150,000 a rigakafin cutar ƙyanda da zai gudana a Asabar ɗin nan mai zuwa. Daraktan lafiya a ƙaramar hukumar Zaria, Alhaji Abu Rajab Usman, ya shaida mana hakan a wani ganawa da manema labaru da ya yi a birnin Zaria.
A yanzu dai mu ƙaramar hukumar Zaria za mu ci yau shekarar uku bamu da wata cuta ko kuɓullen cuta ta shan inna tun daga 2012, wato wanda aka samu yara guda hudu a gundumar Tukur-Tukur da Ƙwarbe'i. Har zuwa ga wannan lokaci ba a ƙara samun yaro mai wannan cuta ba. Wannan kuma ya faru ne bisa dalili guda ɗaya, shine haɗin kan da iyayen ƙasa suke bamu da su kuma mutane, particularly su mata da wanda ake karban yaran su a hannunsu da iyaye kuma da suke bamu dama mu shiga wayannan gidaje, ya sa mun samu wannan nasara. Kuma godiya ta musamman ga ita wannan gwamnati, kamar yadda shi mai girma gona ya zo yayi ya kaddamar da kawar da cutar shan inna a Zaria, bayan an nada shi da watanni kadan, ya sa mutane da yawa a yanzu sun kara yadda, sun kara gamsuwa da wannan shiri na kawar da cutar shan inna. A yanzu dai ƙaramar hukumar Zaria, alhamdulillah, mun gode ba cutar shan inna.
Batun dubawa da aka yi aka ce a kwata da akwai, ana gani yanzu ana ƙoƙarin a kawar da na kwatan da ba a samu ɓullanta jikin al'umma ba.
Har yanzu shi ma wannan akwai wani ƙoƙari wanda ita hukumar lafiya na matakin farko tare da haɗin gwiwar su masu taimaka mana daga ƙasashen duniya, mun ƙaddamar da alluran ita ta polio kawar da cutar shan innan, amma ta allura ba ta ɗigawa baki ba, watan April, wato watan 4, 2015, wanda ya sa har yanzu a yanzu dai mun ƙara samun nasara. Yanzu dai cutar ba ta azariya, ita ma ta kwatan wanda ake ɗiba a gano, yanzu an yi sati da yawa babu ita.
Wani hali ake ciki kuma game da allurar rigakafi na sauran cututtuka?
To a yanzu dai halin da muke ciki saboda watanni da suka wuce baya, kamar a wurin watan 4, 2015, mun samu bullen cutar wannan ciwon ƙyanda, wato measles, wanda yawanci ya fi damun yara 'yan ƙasa da shekara 5. To bisa wannan dalili, yanzu samun gudunmuwa da muka yi daga gwamnatin jiha, gwamnatin tarayya da sauran abokan wanda suke taya mu aiki, yanzu muna so mu gudanar da alluran kawar da cutar ita wannan cuta ta bakon dauro, in Allah ya kai mu ranar Asabar 21 ga watan Nuwamba 2015, kuma za a yi kwanaki 5 ana yi. Amma kuma ita wannan allura ta bambanta da wanda ake ta gida-gida, ita tunda allura ce ba za a iya ɗauka a kawo maka gida ba. Akwai wurare na musamman wanda aka keɓe inda za a yi allurorin, da asibitoci da kofar gidan masu unguwanni da sarakuna. Akwai wurare wanda aka keɓe za a yi a ƙaramar hukumar Zaria, wato wuri guda 119. Muna tunanin koko a sanmu shine iyaye su kawo yaransu 'yan ƙasa da shekara 5 don a yi musu wannan allura, don wannan don aka wada wannan cuta ta bakon dauro.
Wasu matakai ku ɗauka wajen ilmantar da iyayen yara su gane cewa za a fara wannan rigakafi ranar Asabar?
Farko dai, kamar yadda muke da shi a tsari, shine mun sanar da hakimai, wanda kuma akwai taro wanda su hakiman za su yi tare da dakatansu da masu unguwanni. Kuma kamar wannan juma'a insha Allah za a faɗa a masallatai da cuci-cuci, kuma ranar Lahadi da a ƙara faɗakar da kan juma'a don su gane muhimmancin ita wannan allura. Shi wannan ciwo na bakon dauro ciwo ne mai illa ga yara. Za ka ga yaro an haife shi lafiya, amma bacin wani lokaci kuma in ya kamu da wannan cutar yana iya makanciya ko ya zama kurma ko bebe. To yana da illoli in ma bai ma kashe yaron ba. To shi sa muke kira ga iyaye cewa su daure su kawo yaransu wayannan wurin alluran, saboda alluran wata allura ce ta daban, ba irin wanda za a zo a ce an ɗiga ma yaro ba. Wannan allura ne sai ƙwararre wanda ya san yadda ake allura da ɓarin da ake allura zai yi. Kuma shi in ita cutar wannan na bakon dauro tana da abu ɗaya, wato tana nuna wasu alamu ne da ya cewa idan aikin da hukumar lafiya take akwai inganci, kamar a misali allurorin da ake na wata-wata, idan da inganci yana nuna yara ba su kamu da bakon dauro ba, amma duk anguwan da ga cewa yara suna ta kamuwa da bakon dauro yana nuna cewa wasu cututtukan ma banda bakon dauro yaran nan suna fama da shi da yawa. Saboda haka ne idan tunda zaka gane ko da alluran wata-wata da ake yi zaka ga ita allura ta bakon dauro ana yin ta bayan yaro ya kai wata 9 ne. Kaga a wata 9 nan za a bashi ita wannan allura kuma a hada mishi da na ciwon shawara. Kaga yana nuna cewa ba kafin shekara guda da yaro ya kammala wannan allurar rigakafi wanda ya kamata a ce an mishi. To idan yaro bai samu wannan ba to sai kaga kamar a ce an fara yin mishi BCG an mishi penta sai kuma a bari iyaye sai a daina zuwa asibiti. To wannan yana kawo hatsari da ya kware da gaske.
Bayan allurar rigakafi wasu matakai ya kamata iyaye su dauka domin kariya don ita cutar nan na bakon dauro tunda an ce tana yaduwa da sauri.
To tun ba ma wannan lokaci ba yanzu saboda dumaman yanayi da muke ciki ita cuta yanzu ba ta da wani lokaci yana iya faruwa lokacin damina lokacin bazara lokacin sanyi amma kamar ta bakon dauro ta fi yaduwa lokacin da iska ya tashi ko lokacin sanyi nan. To abu ɗaya ko biyu kamar yadda addinan mu suka nuna mana din da aka ji labarin ana ciwon kada a je wurin kuma ga yaron da ya kamu ai sauri a kawar da shi daga sauran yaran tunda a wurin atishawan da zai yi kawai yara za su iya shakan wannan. So a dauke shi dai a kai shi asibiti mafi kusa saboda wannan cuta tana da illa tana kashewa sosai ba kuma sannan ta bayan ta kafin ta kashe tana iya nakasawa kamar yadda na faɗa duk zaka iya ganin mutun ya makance ko ya zama kurma ko bibi.
Kimanin yara nawa kuke tunanin za ku cimma wajen aiwatar da wannan rigakafi?
To yanzu a kalla dai yara 150,000 muke fata za mu yi musu wannan allura insha Allah. Iyaye su ci gaba da bamu haɗin kai da suke saba bamu. Ita wannan allura ba iri ɗaya da alluran polio wanda aka saba a biyu gida-gida ba. Wurare ne na daban wanda aka keɓe asibitoci da makarantu da gidajen masu anguwanni inda za a yi. To a daure a turo ƴaƴa ko a kawo ƴaƴa a zo na ɗa musu wannan allura.
A jihar Bauchi kuwa ƙungiyar CHR wato Community Health Resources a turance ta gudanar da taron ƙarawa juna sani. Wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da ƙarin bayani.
Daraktar ƙungiyar CHR da ke Abuja Zulai Shalango ta mana ƙarin haske game da taron.
Dalilin da muka kira wannan taro shine domin mu kawo mutanen gwamnati da civil society NGOE kenan da masu aikin jarida saboda mu kawo su mu zannar da su mu nuna musu akan cewa akwai aikin da ya kamata mu yi akan rigakafi na yara a Najeriya. Muna wata project ne mai suna PACFA wanda dalilin wannan project din shine don taimaka wa yara da kuma iyali. Wannan project din ana yin ta ne saboda a sa gwamnati su sani akan cewa akwai aiki da ya kamata a yi a wannan bangaren yara da iyali akan a nuna abubuwan da babu saboda gwamnati ta tashi tsaye tsayin daka ta yi kokari ta rarrafa wannan ramukan da muka gani. Mu namu a CHR abinda muke dubawa shine bangaren rigakafi. Rigakafi duk duniya an nuna cewa ita ce abinda za a iya yi wanda ba da kuɗi da yawa ba wanda za ta iya kuma ta samar da lafiya wa yara tun ba yaran da suke da shekara kafin su kai shekara 5 ba. Saboda haka muna aiki ne a Kaduna da Kano da Bauchi da Niger da kuma ta kungiyar tarayya. Muna aiki da su a nuna musu ya kamata gwamnatin mu ta kokari ta fitar da kuɗi don rigakafi wa yara. Rigakafi kuma shine yadda nake faɗa da fari yake iya hana mutuwan yara da suke daga shekara 5 zuwa kasa. So muhimmancin kiran wannan taro kenan saboda mu haɗa hannu da NGOE da kuma mutanen jarida da kuma mutanen gwamnati sabili da mu taimaka mu nuna wannan damuwan a kuma samu ci gaba a wannan fanni.
Daraktan ƙungiyar CHR da ke Abuja kenan Zulai Shalangon. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Abinda ya sawwaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin. Jummai Ali ke sake gayyatar ku a makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri na rigakafi tambarin lafiya. Madalla yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da rahotanni ko kuma sharhin da wasu jaridun ƙasar Ghana suka duba.
Zan fara shirin jaridu ne ga jaridar The Chronicle wacce ta yi kanun labarai mai cewa hukumar kula da muhalli za ta haramta sawa dazuka wuta a lokacin hunturu. Jaridar ta ce wannan yana cikin matakai da hukumar take dauka na kawar da bala'i wanda gobarar daji ke haifarwa a kowace shekara a arewacin kasar Ghana da ake samu asarar rayuka, kadarori da kuma kayan abinci. Jaridar ta ce hukumar kare muhalli ta ce za ta daure duk wanda za a same shi ya sawa daji wuta a lokacin hunturu. Jaridar ta ci gaba da cewa daraktan hukumar Najar Arewa Mr. Idrisu Abu shine ya bayyana haka a wata hira da yadda ita inda yake cewa hukumar tana tattaunawa da sarakunan gargajiya da dattijan arewacin Ghana da masu gidaje da jami'an tsaro da duk masu ruwa da tsaki a wannan yakin yanda za a wayar da al'umma akan yadda za su bi dokokin kare muhalli. Ita kuwa jaridar Daily Graphic ta rawaito aniyar gwamnatin ƙasar Amurka na tallafawa sashen noman Ghana da zuba jari na dala miliyan 56 a fannin kiwon kaji don farfado da sashen da ke neman taɓarɓarewa a Ghana. Jaridar ta ce manufar wannan shiri ne haɓaka sarrafa kaji da kwai da kuma yin amfani da su. Kazalika shirin zai bunƙasa ingancin abincin da ake baiwa kajin. Jaridar Daily Graphic ta ce muƙaddashiyar sakatariyar noma ta ƙasar Amurka Miss Krista Harding ita ce ta bayyana wannan albishirin a birnin Accra. Ta ce wannan shirin zai horar da mutanen Ghana da ke aiki a sashen noman kaji kuma ya samar da abincin kaji tare da samar da fasahar ajiye amfanin kajin da kuma bada karfin gwiwa na yin amfani da kwai a cikin kasar Ghana. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ita kuma ta rawaito kira da babban basarakin yankin masarautar Asogle na jihar Volta ta gwi a Friday na 14 cewa kada sarakunan gargajiya su rika tsoma baki a cikin harkokin siyasa. Jaridar ta ce shugaban majalisar sarakunan gargajiya na jihar Volta ya ce akwai muhimmanci su tsare mutuncin masarautar tasu. Jaridar Ghanaian Times ta ce da yake ci gaba da bayani ta gwi a Friday ya ce kundin tsarin mulkin kasar ya yi hani ga sarakunan gargajiya su rika tsoma baki a cikin harkar siyasa, sai dai ya kara da cewa yanzu da kasar ta shiga shekarar zabe wajibi ne fa kowa ya yi da'a ga dokokin kasar. Jaridar ta ce babban sarkin na Asogle ya yi wannan kira ne a lokacin da yake jawabi ga mambobin majalisar sarakunan jihar Volta. Idan muka leƙa jaridar da Deliga zamu ga ta bugo a shafinta na farko cewa al'umman Ghana ba su buƙatar shugaba Muhammad saboda rashin sanin aikinsa, inji babban jam'iyyar Hamayya. Jaridar Deliga ta ci gaba da cewa shugaban babban jam'iyyar Hamayya ta NPP mai riko Fred Blay ya ce ƴan Ghana dai za su yi wajihi da shugaba Muhammad a zaben shekarar 2016 su zabo jam'iyya wacce ta kware wurin tafiyar da mulki kuma tana da tarihi da ke tabbatar da kwarewanta wurin kyautata rayuwar al'umma. Jaridar ta ce da yake yi wa manema labarai jawabi a birnin Accra tare da shugabannin jam'iyyar tasu ya ce shekaru 7 da jam'iyyar NDC ta kafa gwamnati a kasar Ghana ta tabbatar da bata san aikin ta ba kuma ta riga ta tabbarbara tattalin arzikin kasar.
Waka bakin mai ita aka ce tafi dadi, ga kadan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraron mu kuka bayyana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America mai farin jini wanda ke ba mu daman mana yada abubuwan da muke so a bakunan mu. Alhakika nan gaskiya abubuwan da aka yi jihar Kano a kwanan nan to su kamata ba fa, dan da nan gaskiya ya dan kananan yara wannan fa abu ya razu da ma ya mace daga hakikanin yayanta da ma'aita da nan wadda aka wa hannun kasa inda Allah annaka sada ba da bayan haka. To gaskiya ya dace mutanen Kano da mu ma Najeriya gaba daya mu dauki tarbi zuwa da ra'ayi din Allah ya kare mu da sauran jahohin mu na Najeriya da duniya baki daya. Nagode kuna magana da Rago mai shayi tanza daga jakiran tarayyar Najeriya.
Assalamu alaikum muryan Amurka, mai magana Tibrin Ibrahim kewa inda ke daga karamar hukumar Bali jihar Taraba Najeriya. Na bugo ne don in godewa wannan sashe naku na Hausa ba da gudunmuwa wajen wayar da kan jama'a, don haka muke fatan Allah ya ƙara ɗaukaka wannan gidan rediyo naku kuma zan yi amfani da wannan dama in kira ga gwamnoni APC na Najeriya baki ɗaya da don Allah su ba marada kunya ta yin aiki tukuru don su nuna bambanci cewa samu canji a Najeriya canji ne ma'ana. Da fatan gwamnoni APC za su yi aiki tukuru matalakawa da suka sha wahala suka zaɓe su.
Assalamu alaikum sashe na Hausa na murna Amurka, sunana Nuhu Muhammad a ƙaramar hukumar mulki ta fana shiyar shawa Kamba local government a Kebbi State. Muna Amurka ina so in ba da ra'ayina dangantar da shugaban ƙasa da ya umarci a kama tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara ta ɓangaren tsaro, wato Sambo da Suki. Muna Amurka, mu talakawan Najeriya, muna goyon baya duk wanda ya handame dukiyar Najeriya da a kama shi komai girmansa.
Assalamu alaikum shashin Hausa, muryar Amurka, mai magana Uba Fantin direban trailer garin Magamagumo. Da Allah ra'ayina nake so in mika sakona kuma guda biyu ne. Ina jajantawa mutanen Yola da abin da ya same su. Wannan duk shure-shure ne kuma Allah da sai an ga bayansu. Sakona na biyu, ku taimaka ku mika shugaban ƙasa maganan ɗan cewa da su ware Biafra. Wannan kawai a kafa bincike su sun ga yanzu ba yanda za su saci mai ne, duk yawancinsu ‘yan bonkiri ne. To sun ga ƙofa ta toshe, mulki zai zama mai adalci, kowa ya mori arzikin ƙasa, shi ne suke so fita da fitina. To wannan Allah da Allah ba zai ba su nasara ba. Duk masu fasa bututun mai ne, jisu rayuwa marasa abin yi, ku huta lafiya.
Assalamu alaikum, sashin Hausa na VOA, mai magana Malam Musa mai magani Kunsa. Don Allah da andan VOA, ina so a isar min da wannan sako nawa zuwa ga shugaban ƙasarmu na Najeriya Muhammadu Buhari. Da Allah da annabi shawara sai zan ba shi, idan Allah ya sa ya ɗauka ko za a samu nasara a kan haka da saboda a daure a yi addu'a na sati ɗaya zuwa biyu duk Najeriya. Kauye da birni karkara da kowane lungu a Najeriya ya ba da sanarwar haka a zauna a yi addu'a na sati biyu a kan wannan tashi hankali da ya dame mu a Najeriya. Idan aka yi haka ni a nagarin fa.
Kafin mai sallama ga takaitattun labarai.
A Faransa, mai gabatar da kara a birnin Paris ya faɗa jiya Laraba cewa babu tabbas ko an kashe madugun da ya kitsa hare-haren ta'addanci da aka yi kan birnin makon jiya, bayan da ‘yan sanda suka kai su mamaye a wani ɗaki a jerin wasu gidaje a daren jiya a wani ƙauye da ba shi da nisa daga babban birnin ƙasar. ‘Yan sanda sun kutsa cikin ginin ne da ke ƙauyen Sandeni, suka kama mutane takwas, amma wadda aka je nema Abdulhamid Abud, ɗan shekaru 27 da haihuwa daga Belgium, asalin ƙasar Morocco, baya cikin waɗanda aka kama. Ƙungiyar ISIS ta fidda hoton abin da ta yi ikirarin cewa shi ne bam da ya kakkaɓo jirgin saman fasinja na ƙasar Rasha sararin samaniyar Masar cikin watan jiya. Ta ce ta auna jirgin ne saboda farmakin da Rashan take kaiwa da jiragen yaƙi a Siriya. Hoton da ƙungiyar ta wallafa a dandalin wata mujallar ta Turanci a intanet da ake kira da Big ya nuna hoton gwangwanin lemu na Schweppes mai ruwan zinari da ƙungiyar ta ce a ciki aka ɗura sinadaran da suka tarwatsa jirgin samfurin Metrojet Airbus ya halaka illahirin fasinjoji mai tanda 24 da ke cikinsa. Yau Alhamis ne ake sa ran Majalisar Wakilai ta Amurka za ta kada ƙuri'a kan ƙuduri da ‘yan Republican masu rinjaye suka gabatar da nufin taka a shirin gwamnatin Obama birki na ba da mafaka ga ‘yan gudun hijira daga Siriya da Iraki a nan Amurka. Shugaba Obama dai ya yi barazana zai hau kujerar naƙi. Jiya Laraba, sabon kakakin Majalisar Wakilan Amurkan Paul Ryan ya yi magana a zaurin majalisa dangane da harin ‘yan ta’adda da aka kai a birnin Paris ranar Juma’a. Ya ce Amurkawa sun damutun bayan harin, suna neman su ga cewa akwai tabbacin Amurka tana ɗaukan dukkan matakai wajen tantance waɗanda ake shirin baiwa mafaka.
To sai kuma da la'asar, idan an da ya kai mu za ku ji wani sabon shirin ciki har da sai bango ya tsage, inda muka gayyato Alhaji Ubamana muƙaddashin daraktan yaɗa labarai na hukumar Alhazan Najeriya. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali nake mana fatan alheri. A wani lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.